إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ينقوى إنا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai tarin albarka da ke cikin asibitin tarayya Federal Medical Center na Azare jihar Bauchi majalisi wanda muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan za ta zama halka ta 24 a wannan yammaci na juma'a 17 ga watan Allah al-Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda yake dadai da 4 ga watan 8 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun karanta fa'ida ta farko cikin fa'idoji da za mu ɗauka darasi na farko cikin darussan da za mu ɗauka ƙarƙashin tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sha wannan darasi na farko idan ba a mance ba mun bayyana cewar tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sha zai tabbatar maka da cewar ko dalili ne da ke tabbatar da cewar ahalul kitabi yahudu da nasara sun san annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun karanta siffofinsa cikin littafinsu ko littattafansu to shine muka dauki misali guda ta bangaren yahudu cikin littafin Injila muka karanto nassi da yake bayyana siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan littafi wanda mun karanta siffofi guda 6 cikin littafin Injila waɗanda suke bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce littafin ya kunshi siffofi kusan guda 8 ko kuma nassin da muka karanta din wancan sati an bayyana siffofi guda 8 na annabi sallallahu alaihi wasallam siffa ta farko shi mai sheda ne wato littafin at-taura ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai sheda ne ga al'ummarsa siffa ta biyu littafin ya siffanta shi kan cewa shi mai bushara ne ga mutanen kirki da rahama Allah da aljannarsa siffa ta uku littafin ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi garkuwa ne ga ummiyai mutan makka kenan matukar yana cikin su Allah madaukakin sarki ba zai halakar da su ba sai siffa ta hudu shi ba mai zafin rai bane siffa ta biyar shi ba mai mummunan mu'amala bane siffa ta shida wacce a kanta muka tsaya wancan mako shi ba mai kururuwa bane da haya gaga a kasuwanni waɗannan siffofi guda 6 an siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da su cikin littafin at-taura kuma yahudawa sun karanta to sai siffa ta kusa da ta karshe wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya mayar da mummuna da mummuna wannan siffarsa ta nawa kenan ta bakwai ko wacce aka siffanta shi da ita cikin littafin at-taura baya mayar da mummuna da mummuna in ka masa mummuna shi ma ba zai ce sai ya rama ya maka mummuna ba wannan siffa ce da aka siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ita cikin littafin at-taura kuma siffa ce da mata mutanen kirki mutumin kirki baya mayar da mummuna da mummuna in ka masa mummuna sai yayi hakuri wanda kuma yake da ƙarfin imani ka masa mummuna shi maimakon ya rama ko kuma ya hakuri sai ma ya maka kyakkyawa dama mutane mataki uku ne a lokacin da aka yi wa mutum mummuna mutane mataki uku ne mataki na farko wanda in an masa mummuna zai rama da mummunan da aka masa gwargwadon yanda aka maka Allah ya ce kayi hakurin kuma shi ya bi man sabara akwai yankin da ake kiransa najid yankin hijaz a nan makka take da madina wannan da ana kiransa hijaz yankin najid kuma yanzu a nan headquarters saudiya take riyad da qasim suna yankin najid qasim garin da aka watsu kowa ya kama gurin da zai dan huta annabi shi ma sai ya kama gefe guda ya samu wata bishiya sai kwanta karkashinta ya rataye takobinsa a saman bishiyar sai bacci sallallahu alaihi wasallam sai Allah ilaha illallah ka shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah ka faɗi wannan kalmar ta shahada sai ce kai ban shaida ba gaskiya kuma ba zan shaida ba sai dai na dauka maka alƙawari guda shine bazan sake yakanka ba kuma bazan sake fafanka ba sannan duk wanda zai yake ka bazan taimaka masa ba wannan alƙawari ne na dauka maka annabi sai ya ce to ba wani abu sai mai da takobin gidansa ya danka masa ya ce to gashi je ka sai ka bi takobi ya duya ya tafi da ya je gurin mutanensa sai ya ce kai na zo muku daga gurin wani mutum mafi alkhairin mutane mai afuwa kunji abin da ya faru tsakani na da shi to wannan na daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka siffanta shi da su cikin littafin at-taura cewa mutum ne wanda yake da afuwa mutum ne mai gafara za a masa amma sai ya kauda kai za a masa amma ya yi afuwa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya cutar da shi ba ɗaya ba ba biyu ba cutarwarsa ba ta tsaya kan annabi ba da sahabbansa har cikin iyalan gidan annabi sai da cutarwar ɗan Ubayyu ta je ya cutar da matar annabi Aisha ya mata ƙazafin zina ya yi ta yaɗa ta cikin madina ta yi yaƙo sosai ya ɓata mata suna kuma daga baya sai ga shi da shi wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul da ya rasu ɗansa sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman alfarma guda biyu gurin annabi na farko annabi ya bada alkyabbarsa a je a yi suturawa shi wannan munafiki Abdullahi bin Ubay bin Salul na biyu annabi ya je masa sallah annabi ya ce ba wani abu ga alkyabbata ku je ku masa likafani da ita sannan in kun kammala ku kira ni bayan sun je sun masa sutura sun masa wanka sun masa sutura suka fito da shi aka kira annabi nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tsaya masa sallah sai sayyidina umar ya kama mayafin annabi ya ce ya rasulullah mu wannan mutumin zaka yi wa sallah gashi yayi kaza ya cutar da kai ya cutar da sabbanka ya cutar da matarka yayi kaza annabi ya ce ai ba a hana ni masa sallah ba ka bari masa sallah kuma Allah ce mun yayi in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfir Allahu lahum inda zaka nema musu gafara har sau 70 to Allah ba zai taba gafarta musu ba annabi ya ce ni kuma da na san inda zan nema musu sama da haka Allah ya gafarta musu to zan nema musu gashi fa irin cutar wanda yayi wa annabi, amma annabi ya masa afuwa, ya'fu ya'fu wa yaghfir, yana afuwa kuma yana gafara. Annabi ya tsaya masa sallah, to shine daga nan aka hana annabi yin sallah wa munafikai. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabri. To in kana bibiyar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam gurare daban-daban da aka cutar da shi, zaka ga yayi afuwa a nan, yayi afuwa a can, har ma ya kara da alheri. Tunda wannan munafiki kan ma ai da sai dai annabi ya rama, bai rama ba kuma ya masa alheri sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To wannan na daga cikin siffar da aka siffanta annabi da su a cikin littafin At-Taura. A ƙarshe sai aka ce walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awja. Allah madaukakin sarki ba zai dauki rayuwarsa ba, wannan duk a cikin At-Taura ba ake bayyanawa. Allah ba zai dauki rayuwarsa ba hatta yuqima bihi al-millat al-awja, har sai Allah ya daidaita addinin da yake karkatacce da shi. Wani addini ne karkatacce? Addinin bautan gumaka, ai karkataccen addini. Addinin da yake tsayayye shine addinin annabi Ibrahim, shine ma'anan hanif, wanda ya kauce daga addini karkatacce ya hau kan addini mai kacce. To kaga wannan addini karkatacce na bautan gumaka, Allah ba zai dauki rayuwar annabi ba har sai ya miƙar da karkataccen addini da annabi. Wanne ne karkataccen addini? Addinin mutanen Makka na bautan gumaka, shirka kenan. To kuma kun ga ai a shekara ta 8 annabi ya zo ya yaki mutan Makka, ya bude Makka, wasu aka kashe su duk da basu da yawa, da yawa kuma suka shiga musulunci. Sai aka wayi gari kafin annabi ya koma ga Allah baudaddan addu'a da annabi bi an yaqulu la ilaha illallah, da su ce la ilaha illallah. Wa iftaha biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai bude idanun da suka zama makafi ba sa kallon gaskiya, da kunnuwan da suka zama kurabe ba sa sauraron gaskiya, da zukatan da suka zama rufaffu ba sa fahimtar gaskiya. Kuma duk waɗannan sun faru siffofi ne kuma da aka siffanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su cikin littafin At-Taura. To yanzu wannan misali na farko kenan dangane da dalili da ke tabbatar maka cewa Yahudawa sun karanta siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin sa At-Taura. To haka kuma in ka zo ɗaya hannun Nasara, tunda wannan wanda muka karanta kissar sa Bahira, wanda muka karanta kissarsa a nan As-Safar ila Sham, Bahira Ar-Rahib ai ba Nasari ne, yana cikin malaman Nasara, amma kuma ya gane siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me yasa? Saboda ya karanta a cikin littafin su. To wannan gabar ta bangaren Nasara, nan ma mu dauki misali guda, za ku ce ina tsawaitawa ko ko ba tsawaitawa? Mu dauki misali guda bangaren Nasara. Wani misali za mu dauka? Akwai misali ingantacce, shahararre, kissa ce dunkulalliya, amma za ta fito mana da gabar da muke so. Salmanul Farisi, mu dauki musuluntarsa, mu duba kissar musuluntar Salmanul Farisi. Salmanul Farisi da na addinin Nasara, addinin Kirista, da a wannan addini yake. To yaya aka yi ya koma musulunci? To mu duba wannan kissar mu gani. Imam Ahmad ya kawo ta cikin Musnad dinta, kissa ce wacce take da tsayi, za mu takaita ta. Kissar an samo ta daga Ibnu Abbas, Allah ya yarda da shi, Abdullahi dan Abbas. Shi Salmanul Farisi da kansa yake ba da labarin kissarsa ko kissar musuluntarsa ga Abdullahi ibn Abbas, Allah ya yarda da su gaba ɗaya. Yake cewa Abdullahi dan Abbas, ni dai na kasance mutum ne ba Farisi, mutum ne wanda yake ba Farisi, wato ya fito daga yankin Farisawa. daga garin Asbahan, garin Asbahan gari ne cikin garuruwan Farisa, Iran kenan. Iran tana yankin Farisa, yanzu mutanen Iran Farisawa ne. To garin Asbahan yana yankin Iran, asalin garin da Shi'a suka fi yawa. To shi dan wannan gari ne, garin Asbahan, a wani kauye da ake kiransa Jayyu, wato shi Salmanul Farisi dan Asbahan ne a wani kauye da ake kiransa Jayyu, kuma ya fito daga babban gida, mahaifinsa babban manomi ne, yana noma sosai, mutum ne wanda yake da wadata, kuma mutum ne mai fada a cikin al'ummarsa. Yace to sai kuma aka wayi gari, ni kadai Allah ya azurta shi da shi, ba shi da wani daban da ni, inji Salmanul Farisi. Yace ni kadai kawai Allah ya azurta mahaifina, ɗaya ya ba shi. To wannan ya sa mahaifina ya zama yana matukar ji da ni. To sai yake tsoro kar na fita in je in haɗu da wasu al'umma su canja min ɗabi'a ko su canja min ra'ayi. To sai zamanto ya kange ni a gida, kamar yadda ake kange baiwa, mun san bayi ba a barin su fita sai da dalili wanda yake mai ƙarfi. Yace to sai kange ni a gida kamar yadda ake kange baiwa. To shi wannan mahaifin nawa ba majuse ne, bautan wuta yake. To sai dora ni a wannan turba ta bautan wuta. Idan an zo bautan wuta sai yana kokarin nuna mun abun har na kwari, har aka wayi gari ma ni ne nake hura wutar da za a zo a bauta mata. Wai Ubangijinka ne za ka bauta wa, amma kai za ka yi sanadin samuwarsa, tunda wutar da ka kunna ai kai ka kunna da kanka, kuma za su kunna wutar su zo suna bauta mata, kaga wannan akwai wauta a ciki. Yace sai na zama na kwari akan al'amarin, ni ne ma nake kunna wutar da za a zo a bauta mata. Yace to mahaifina yana da katotuwar gona, dama manomi ne, yana da katotuwar gona a garinmu, kullum yakan je gonar ya yi aiki ya wuni ya dawo. To wata rana sai zuwa gonan ya gagare shi wani al'amari na gininsa, sai ya rike shi, kuma baya so ya yi misin ɗin aiki a wannan gonar. To sai ya nemi in wakilce shi, amma ginda ya mun ka'idoji da sharuɗa, ya mun wasiya da nasiha, ya ce kar in tsaya wasa, in na fita kai tsaye kawai in tafi gonan nan tasa, in na je kuma abubuwa kaza da kaza da kaza ya kamata a yi, in an kammala kar in tsaya in ɓata lokaci, kar na yi wata-wata in dawo gida, in ji Salmanul Farisi yake bayyana ba. Ya ce to sai na fita zan tafi wannan gona tasa. A hanya ta tafiya sai na wuce wani katon coci na nasara suna sallah, na ji muryarsu suna sallah suna addu'a, ban san me suke faɗi ba, sautinsu dai na fitowa ina jewa daga waje. Sai na ce bari in leka in ga wane irin abu ne mutanen nan suke yi, kuma in saurara in ji me suke faɗi, saboda ni ban san irin ibadar tasu ba, dan yanda babana ke kange ni a gida ban san ya tsarin ibadar tasu take ba, sannan ban san ya suke ibadar ba. To wannan ranar kuma da na wuce sai na ce bari in je in leka in ga ya yanayin ibadar tasu take, kuma me suke faɗi a ibadar tasu. Yace sai na shiga gare su, ya shiga cocin nasu ke, da na shiga sai na ga abin da suke yi ya fi wanda muke yi kyau, sai abin ibadar tasu da suke sai ta burge ni, sallarsu da suke sai ya burge ni. Sai na ce kai wallahi wannan addinin nasu ya fi addinin mu alheri, in ji Salmanul Farisi. Da ya shiga ya ga irin ibadarsu sai yake cewa wallahi wannan ibadar tasu da addinin su nan da suke yi ya fi wanda mu muke yi. Ya ce to wannan ya sa sai na share guri na zauna, ina ta kallon su suna ta yi suna ta yi har rana ta faɗi, ban farga ba sai rana ta faɗi. Shi da ya fito daga gida tun farar sa, ina zai tafi gona yazo ya wuce suna ibada yace bari ya leka ga yana leka sai ga ibadar ta su tafi nasu su da suke na bautar wuta ibadar ta su nasara tafi ta su ta bautar wuta to shine ya share guri ya zauna yana ta kallon su yana mamaki bai farga ba kawai sai ga rana ta faɗi yace sai na bata lokaci a wannan guri ban je gonar mahaifina ba can kuma mahaifina rana ta faɗi shiru ban dawo ba yayi ta tambaya ina labari na ba wanda ya san labari ya aika gona aka ce ai gona ma kan ban ma zo gona ba hankalinsa sai ya tashi yasa a nemo ni a duk inda nake ni kuma anan ina tare da nasara ibadarsa ta burge ni sai nake tambayar su nace wannan addini da kuke ina ne tushensa ina ne asalinsa sai suka ce yankin sha su kuma suna yankin Farisa ko tunda ya ce shi mutum ne ba Farisi dan garin dan yankin Asbahan ya tambaye su sai suka ce asalin wannan addini a Sham can ne tushensa can ne asalinsa ma'ana daga can ya kukugo yanzu misali in muka tambaya muka ce addinin musuluncin nan me ina ne asalinsa na Makka da Madina tunda ai a can aka saukar da Alkur'ani ko kuma annabin a can ya rayu a can ya karantar ba shi yasa surorin Alkur'ani wata a ce makiya wata a ce madaniya ba wacce aka saukar da ita gabanin annabi hijira daga Makka zuwa Madina ana kiranta makiya wacce aka saukar bayan hijira koda a Makka aka saukar da ita ana kiranta madaniya wannan ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malaman tafsiri wasu kuma suka ce a'a wacce aka saukar a Makka ita ce makiya wacce aka saukar a Madina ita ce Madina madaniya koda kuwa bayan hijira ne to shine suka ce masa asalin wannan addini shine yankin sha suka gaya wa Salman al-Farisi yace sai na duya na koma ya koma gida ke mahaifinsa kuma yana can hankali ya tashi ya sa a nemo shi a duk inda yake sai ce a'a koda addinin iyayena da kakannina ne wancan ya fi shi kyau kuma ya fi shi alheri to mahaifin nasa da ya fahimci dai cewa yanzu fa ya bar ya dawo daga rakiyan addinin bautan wuta sai ya ji tsoro ya tsoro a nan sai ya ɗau wani mataki sai ya sa masa sarka ya sa shi a amari ta yadda ba yadda za a yi ya kubce ya gudu ya ma hana shi fita gaba ɗaya kenan baya so ya bar wannan addini da yake kai na bautan wuta saboda ya turje masa ya bijire masa cewa shi kam daga yau ba zai sake bautan wuta ba me amfanin bautan wutan shi kam Allah zai bautawa kuma ya je ya ga nasara suna bautan Allah kuma tabbas bautan nan da suke shine na gaskiya wuta kuma ya za a yi ka kunna abu da kanka kuma ka zo kana bauta masa ya ce kai shi ya dawo daga rakiyar wannan ibada sai mahaifinsa ya daure shi ya sa shi a mari ya ce ina cikin mari sai na aika wasiƙa wa nasara wanda na je na gansu suna ibada ibadarsu ta burge ni wasiƙar da ya aika musu ita ce duk lokacin da mutanen yankin Sham suka taho suka zo wannan gari nasu muka ce me sunan garin Salman al-Farisi Jayyu karkashin Asbahan ko shi dan Asbahan ne Asbahan kuma ƙauyen Jayyu shi dan ƙauyen Jayyu ne to sai ya aika wa nasaran da ya je gansu suna ibada ibadarsu ta burge shi ya aika saboda me yana so ya bi su ya je ya shiga addininsu dan addininsu ana haka ba a dade ba sai nasara yan kasuwa suka taho daga yankin Sham suka taho yankin Farisa suka taho Asbahan suka zo har garin su Salman al-Farisi garin Jayyu to shine su nasara da suka ga wannan nasaran sun zo nasaran Sham sun zo sai suka dau takarda da alƙalami suka rubuta wa Salman al-Farisi cewar ga nasara ɗan Sham sun zo garinmu kasuwanci kai kuma ka ce duk lokacin da suka zo mu baka labari sai suka tura masa da suka tura masa ya gani sai yana tafafan idan babansa. Sai aka yi sa'a, wata rana baban sai ya fita, dan tunda wannan abu ya faru baban sai ya daina zuwa gona. Gashi manomi ne, baya so yayi misin din zuwa wannan gonar, to amma dan gadin dan nasa Salman al-Farisi sai ya daina zuwa gona. To amma ranan dan Allah ya aiwatar da abin da ya kaddara, ya aiwatar da shi ya faru, sai hukunta ya fita, wani abu sai ya ɗebe shi fita, ba ma gonar ya tafi ba. Salman al-Farisi ya ce, sai na yi maza na samu na tsintsinka wannan sarƙar da aka samu, sai na fice na je na haɗu da wannan nasara 'yan kasuwar, sun ma kammala kasuwancinsu, suna nufin sun shirya za su koma yankin Sham. Ya ce, ina neman alfarma ku ɗauke ni ku tafi tare da ni, saboda ina so in shiga addinin ku nan, addinin nasara kenan. Suka ce, ba wani abu, zo mu tafi. Suka ɗauke shi suka tafi da shi yankin Sham. Da suka isa da shi yankin Sham, sai ya tambaye su, ya ce, wannan addini naku na nasaranci, wane ne kuke ga babban shehi, babban malami wanda ya fi kowa alheri, ya fi kowa falala, ya fi kowa ɗaukaka? Sai suka nuna masa wani mutum mai ibada, suka nuna masa bukkan wani mutum mai ibada wanda shi yake musu umurni ya musu hali, wanda shi ne maɗaukaki a cikinsu. Salman al-Farisi ya je samu wannan mutum a cikin bukkarsa, galibi shi yake zuwa cocinsu ya jasu sallah, ya musu addu'a, ya karantar da su, ya ɗora su kan turba. Sai Salman al-Farisi ya je ya same shi, sai ce, ni wannan addini naku na yi sha'awarsa, ni ɗan yankin Farisa ne, to na ga wasu cikin mutanenmu suna irin wannan addini, sai na yi sha'awar addini. To shi ne na tambaya, ina ne asalin tushen wannan addini? Aka ce mun wannan yanki na Sham. To yanzu kuma da na zo na ce, a nuna mun wanda yake mafi ɗaukaka a wannan addini, sai aka nuna mun kai. To shi ne nake so in zauna tare da kai a cocinka nan, zan yi maka ɗawainiya da hidima, duk wata hidima da boyi-boyi zai yi maka, to duk zan maka. Ina so ina ibada tare da kai, kuma in koyi karatun nan na addinin kunnan a gurinka. Ya ce, ba wani abu, zo ka zauna tare da ni. Salman al-Farisi ya zauna tare da wannan mutum, ya ce, to a matsalar da aka samu, tunda yake a rayuwarsa bai taɓa haɗuwa da mutumin banza irin wannan mutumin ba, mutumin zai umurci nasara su yi sadaka, idan suka zo da sadakar sai ya ɓoye wa kansa, kenan yana ha'inta su. A zahiri zai nuna musu shi mutumin kirki ne, amma a baɗini kuma mutumin banza ne. Salman al-Farisi ya ce, sai na ji na washe shi a raina, na ji ba na sansa, na ji a duniya ba wanda na ƙyamata kamarsa, in ji Salman al-Farisi. Ya ce, to bayan wani ɗan lokaci sai Allah ya masa rasuwa. Da ya rasu sai nasara suka zo za su yi masa jana'iza, suka zo birne shi. Sai na ce, wannan mutumi da kuke girmama shi yake ba ku umarni da hani, duk ku karɓa, ba mutumin kirki ba ne. Suka ce, me yasa ka faɗi haka? Ya ce, yana sa ku zo da sadaka, ku zo da ciyarwa, in kun zo da shi maimakon ya raba wa miskinai da mabukata sai ya ɓoye wa kansa. Suka ce, to me dalilinka? Ya ce, kun ga wannan guri stonsa ne, ku buɗe za ku tarar da dukiyar da kuka yi ta bashi yana ɓoyewa, suna buɗewa sai ga manya-manyan jarakuna cike da dukiya, zinari ne, azurfa ne, kuɗaɗe ne, ga su nan kata-kata. Sai suka ce, ashe wannan mutumi munafiki ne, ashe maha'inci ne, muna ganinsa mutumin kirki, aiko ba za mu masa jana'iza. Sai suka tsire shi, suka jefe shi, sai suka zo da wani a cikinsu wanda suke gani mai ibada ne, mai addini ne, mai ilimi ne, sai suka ajiye shi a gurbinsa, gurbin shi wannan mutumi. Duk wannan Salman al-Farisi ne yake ba da labari. Ya ce, da suka zo da shi suka ajiye shi a gurbinsa, sai aka yi sa'a sai na tarar da mutum na biyun da suka zo da shi mutumin kirki mai ibada mai takawa mai tsoron Allah duk abin da ya umurce su su yi shi ma yana yi sannan in ya umurce su su yi sadaka in ta zo ko sisi baya dauka zai sadar da sadakar ga ma'abotanta ko waɗanda suka cancance ta yace to sai na zauna tare da wannan mutumi ina salloli biyar tare da shi shine malamai suka ce wanda ya nuna maka su ma da sara sallah biyar aka shar'anta musu su waye na sara nasaran asali waɗanda suka yi da'a wa Allah suka yi da'a wa annabi Isa ba nasaran yanzu ba saboda nasaran yanzu musulunci ya soke nasaranci ba labarinsa babu yahudanci duka musulunci lokacin da yazo duk wani addini an yi kansulin dinsa saboda haka kaga nasaran yanzu ba na asalin bane jago ne na wancan lokaci sune na asali amma na yanzu ba jago ne asalin nasarancin an bar shi a baya nagartaccen nasarancin na yanzu suna ne da ƙare rai ba na gaskiya bane yace sai na tarar da shi mutum ne mai kiyaye salloli guda biyar kuma mutum ne mai gudun duniya kuma mutum ne mai tattali wa kansa ga lahirarsa wato mai tanadin lahirarsa sannan ko mutum ne mai kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya yace sai na tasirantu da shi wannan ya samu soyayyarsa ya zamanto a duniya ba mutumin da na so kamarsa kaga aka sun wancan ke wancan na farko da ya rasu yace sai na zauna tare da shi tsayin lokaci har mutuwa ta zo masa shi wannan mutum na biyu ke lokacin da mutuwa ta zo masa sai na ce masa wani ni na kasance tare da kai kuma na tarar da kai mutumin kirki mai ibada mai riko da addini wannan ya gadar mun da soyayyarka na so ka matukar soyayya soyayyar da ban taba yi ma wani mahaluki a duniya ba banda kai ga kuma mutuwa ta zo maka to zuwa ga wa zaka mun wasiya wanda yake kan irin abin da kai kake kansa sai wannan mutumi ya ce masa ya dana ya ce wallahi na rantsa da Allah babu wani mutum da na sani a yau da yake kan irin abin da na kasance a kansa sai mutum daya mutanen kirki duk sun tafi kun ga wannan fa gabanin a aiko annabi kenan mutanen kirki a addinin nasara duk sun tafi a wancan lokaci sai yan tsiraru inji wannan mutumi yake ga Salmanul Faris yace mutanen kirki duk sun tafi sai yan tsiraru mutum daya ne da sani wanda zan iya maka wasiya ka je ka same shi yana kan irin abin da nake kai na nagarta da kuma da'a wa Allah da riko da addini shi kuma yana Mausul yana garin Mausul garin Mausul kuma yana yankin Iraki yana yankin Iraki babban gari ne cikin manya-manyan garuruwa na Iraki yace sunansa Wani dan Wani yana kan irin abin da nake kai je kaka neme shi ka hadu da shi Salmanul Faris ya ce to da wannan mutumi ya rasu aka yi jana'izarsa sai na kama hanya ta na tafi Mausul Mausul kuma na yankin Iraki lokacin da na je sai na hadu da wannan mutumi yanzu an samu mutum na biyu cikin nagartattun mutane ko na nasara yace da naje sai na hadu da wannan mutumi sai nake ce masa wane ne ya mun wasiya akan in zo gare ka lokacin da yazo mutuwa ya ban labari cewar kai kana kan irin abin da yake kai na riko da addini da da'a wa Allah sai wannan mutumi yace eh ba wani abu zauna tare da ni Salmanul Faris yace na zauna da wannan mutumi na Mausul sai na tarar da shi shi ma mutumin kirki ne irin wancan wanda na baro wanda ya rasu na zauna tare da shi na tasirantu da shi na yi ta ibada tare da shi shi ma bai dau lokaci ba mutuwa ta zo masa yace lokacin da mutuwa ta zo masa sai na ce to wani ga mutuwa ta zo maka, to zuwa ga wa zaka mun wasiya in je gare shi, kamar yadda kai ma aka mun wasiya na zo gare ka. Shi ma sai ya ce, ya ɗana, mutanen kirki duk sun tafi. Ya ce, wallahi babu wani wanda na sani da yake kan irin abin da kaga nake kai na riko da addini da da'a wa Allah sai mutum ɗaya a garin Nasibin. Yanzu mun samu mutum na uku kenan ko, da aka tura Salmanul Farisi gare shi, yana garin Nasibin. Garin Nasibin kuma gari ne, in ji malaman tarjama na garuruwa suka ce, gari ne da yake kan boda tsakanin Turkiya da Siriya, wanda yanzu garin ya gushe, ba amansa ba labarinsa, haka malamai suka faɗi wanda suka yi tarjaman garuruwa. Yace mun, babu wani da na sani da yake kan abin da nake kansa sai wani mutum da yake garin Nasibin, ka je ka haɗu da shi, za ka tarar da shi akan irin abin da nake kai. Salmanul Farisi yace, wannan mutumin sai Allah masa rasuwa. Sai na bar garin Mausik, sai na tafi Nasibin, da na je sai na haɗu da wancan mutumin, na masa bayani cewa wane ne ya aiko ni daga Mausik kafin ya rasu. Ya ce mun, kana kan addini na Nasara nagartacce wanda shi ma yake kai. Sai ce, haka ne, zauna a gurina. Shi wannan mutumi na ina? Nasibin ko? Mausik ka aishe masa wasiya ta hoga na garin Nasibin. Sai zauna tare da shi, sai tadda shi, shi ma mutumin kirki ne, yana riko da addini kuma yana ibada. Ya ce shi ma bai ɗau zamani mai tsayi ba, mutuwa ta zo masa. Wannan mutum na uku kenan cikin nagartattun ko? Ai, muna bin abu. Mutum na uku cikin nagartattun. Ya ce bai ɗau lokaci mai tsayi ba sai mutuwa ta zo masa. Sai na ce masa, to wane? Ga shi mutuwa ta zo maka, zuwa ga wa zaka mun wasiya, tunda kai ma wasiya aka mun na zo gare ka. Mutumin Mausin shi ya mun wasiya na zo gare ka, to kai zuwa ga wa zaka mun wasiya na je gare shi, in koyi ilimi gurinsa, na koyi kyawawan ɗabi'u, na zauna tare da shi, na yi ibada tare da shi. Shi ma sai ya ce, ban san wani nagartaccen mutum da yake kan irin abin da nake kai ba sai mutum ɗaya, saboda mutanen kirki duk sun ƙare. Kaga wancan fa gabanin aiko annabi, ina ya ga wannan lokaci? Yace mutanen kirki duk sun ƙare, mutum ɗaya ne kawai zan iya maka wasiya ka je gurinsa, wani mutum da yake garin Amuriya. Garin Amuriya yace, in ka je gurin wannan mutumi za ka tarar da shi yana kan irin abin da nake kai. Salmanul Farisi ya ce, to wannan mutumi bai daɗe ba sai ya rasu. Sai na kama hanya, sai na tafi garin Amuriya, da na je sai na haɗu da wancan mutumi da ya yi mun kwatance zuwa gare shi. Na masa bayani cewa, wani ne ya turo ni gare ka? Ya ce, kana kan irin abin da yake kai. Sai ya ce, to zauna gurina ka koyi karatu, ka yi ibada. Ya zauna gurinsa, ya yi ta koyon karatu, yana ibada a gurinsa. Ya ce, to zamana da na yi a gurin wannan mutumi na Amuriya, sai ba ni dama, da yake gari ne da ake kiyo, ake noma, na yi ta fafutukan neman na ƙashin kaina, har na samu shanaye masu tarin yawa da tumaki. To shi ma wannan mutumi ba a daɗe ba sai mutuwa ta zo masa. Yanzu mun samu mutane guda nawa? Guda nawa? Guda huɗu ko? Da wancan na yankin Sham, wanda aka musanya shi da mutumin banza. Sai na ina? Na Mausin na biyu kenan. Sai na ina? Nasibin na uku. Sai na huɗu wannan na Amuriya. Mutane guda huɗu. Waɗannan mutane guda huɗu duka maluma ne na Nasara. Ɗaya na tura wannan, ya tura zuwa gurin wannan, wannan ya tura zuwa gurin wannan. Kenan sashe ya yi wa sashe shaida, kyakkyawar shaida. Kuma Salmanul Farisi duk wanda ya je zai tadda shi irin shaidar da aka masa haka yake. To shi wannan na Amuriya da mutuwa ta zo masa, sai Salmanul Farisi yake ce masa, zuwa ga wa zaka tura ni? Zuwa ga wa zaka mun wasiya? Ga mutuwa ta zo maka. sai ce ai mutanen kirki duk sun kare wasiya ɗaya zan maka ya ɗana yace wallahi ban san wani mutum ɗaya a yau da yake kan irin abin da nake kai na addini nagartacce ba kawai wasiyar da zan maka yanzu muna daidai lokacin da za a aiko wani annabi yake ga Salman al-Farisi muna daidai lokacin da za a aiko wani annabi yanzu mutanen kirki duk sun kare malami ne na nasara yake wannan bayani wa Salman al-Farisi yace mutanen kirki duk sun kare amma muna wani zamani da za a aiko wani annabi wannan annabin za a aiko shi a yankin Larabawa zai fito a yankin Larabawa sannan kuma da'awarsa za ta yi ƙarfi a wani gari wanda yake ma'abocin dabinai da'awarsa za ta yi ƙarfi a wani gari ma'abocin dabinai yana da siffofi kamar haka siffarsa ta farko yana cin kyauta siffarsa ta biyu baya cin sadaka siffarsa ta uku tsakanin kafadinsa akwai stamp na annabta Allah zai aiko shi to kai riko da wannan annabin da Allah zai aiko shi shine kawai in kai riko da shi zaka tsira gaban Allah subhanahu wata'ala wannan malami ne na nasara yake gaya wa Salman al-Farisi wannan kun ga wannan ai babban sheda ne da aka samu daga gurin maluman nasara akan annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Salman wannan malami yace Salman al-Farisi in har ka samu dama ka samu iko ka je ka hadu da wannan mutumin da za a aiko shi a yankin Larabawa ka je ka hadu da shi ka karbi abin da zai yazo da shi shine zai saka tsira gaban Allah subhanahu wataala sheda ne daga malamin nasara dan amuriya Salman al-Farisi yace wannan malami bayan ya gama mun waɗannan bayanai da wasiyai ya nuna mun a cikin littattafansa ya karanta sai Allah ya dauki rayuwarsa yace sai na zauna a garin Amuriya gurgudan yanda Allah madaukakin sarki ya hukunta zan zauna yace ana haka sai ga wasu Larabawa sun shigo garin Amuriya sun zo da hajarsu ta kasuwanci daga kabilar Kal daga kabilar Banu Kal sun shigo garin Amuriya Salman al-Farisi yace sai na ce musu ku dauke ni mana zuwa yankin ku na Larabawa shanayen nan nawa duka zan ba ku da tumakin nan ai ba ku manta ba a baya mun yi bayani cewa zaman sa a Amuriya ya tadda garin gari ne na noma da kiwo wannan yasa yayi ta fadi tashin neman na kashin kansa aka wayi gari yana da shanaye masu tarin yawa da tumaki to sai yake ce ma waɗannan Larabawa ku dauke ni ku kai ni yankin ku shanayen nan duk na mallaka mu da tumakin nan da na mallaka sai suka ce ba wani abu za mu dauke ka mu tafi da kai yace sai na dauki shanaye duka sai na ba su da tumaki suka kama hanya suka tafi da ni suka iso wani gari da ake kiransa Wadil Qura Wadil Qura gari ne da yake arewa da garin Madina kaga kenan an iso yankin Larabawa gari ne da yake arewa da garin Madina yana tsakanin Madina da Tabuka tsakanin da Madina da Tabuka kenan shi yana tsakiya wanda ya fita daga Madina zai tafi Tabuka gabanin ya isa Tabuka sai ya riski Wadin Qura sannan ya isa Tabuka Tabuka kuma yana yankin sha yace da suka iso da ni Wadin Qura Wadin Qura tsakaninsa da garin Madina kilomita 350 ne kilomita 350 kaga akwai dan rata ko kamar daga nan zuwa ina kenan zuwa Zaria ko kamar daga nan zuwa Zaria to haka tsakanin Wadin Qura da garin Madina yace mutanen nan da yake azzalumai ne da suka zo Wadin Qura sai suka sai da nima wani ba Yahudi
sai suka sai da shi ma wani ba yahudi gashi fa har lada ya ba su na kai shi yankin laraba da zasu ya ba su shanayensa da tumakinsa su kuma sai suka zalunce shi sai suka sai da shi ga wani ba yahudi sai zama yanzu Salman al-Farisi ya zama bawa yana bauta ma wannan ba yahudi yace to da na sauka wannan gari na wadin kura sai na ga garin yana da dabinai mai yawa sai na ce kai to ko nan ne garin da wancan mutun na amuriya malamin nasara ya mun kwatance yace to amma tsakuwa da ya bayyana mun cewa garin yana da ɗan kananun tsakuwa bakake banga kananun tsakuwa bakaken a garin ba amma dai na ga dabinai shi kuma ya bayyana mun garin da wancan annabi zai zo ya kafa da'awarsa da'awarsa ta yi ƙarfi gari ne wanda yake da ɗan tsakonkwani bakake tsakuwa bakake ta da kuma bishiyoyin dabinai yace to amma ga bishiyoyin dabinan na gansu amma tsakuwar sai ban gansu ba yana ce to ko dai ba garin ba ne yace sai na zauna karkashin wannan mutumi ba yahudi ina masa bauta yace wata rana sai wani dan babbansa ya taho daga kabilar banu quraiza mun san kabilar banu quraiza tana cikin kabilun mutan madina na yahudawa yahudawan da suka zauna garin madina wanda annabi yazo ya riske su garin madina ai kabilar banu quraiza tana daga cikin su akwai kabilar banu qainuqa akwai kabilar banu nadir waɗannan kabilu guda uku sune annabi ya je ya riske su a garin madina to sai wani dan kabilar banu quraiza ya je shi gurin wannan bayahude da ya sayi Salman al-Farisi ya je gurin sa dan babban sai da ya je gurin sa shi kuma sai ya sayar da shi wa Salman al-Farisi kun ga ikon Allah wato Allah idan yayi nufin abu ya faru sai ya saukaka hanyoyin faruwan abu shi wannan bayahude da ya sayi Salman al-Farisi sai ya sayar da shi wa dan babban sa wanda yake cikin kabilar banu quraiza cikin mazauna madina shi kuma sai ya dauki Salman al-Farisi sai ya tafi da shi madina an yana shigowa madina da Salman al-Farisi yana kallon madina yace nan ne garin da malamin nan na amuriya ya kwatanta mun cewa annabin nan anan ne da awarsa za ta yi karfi yace sai na yi godiya wa Allah in ji Salman al-Farisi in ga abin yana tafiya daki daki ya yi lokacin mu na'am yace ina zaune karkashin wannan bayahude na banu quraiza ina ta bauta har zuwa lokacin da naji cewa fa annabi ya bayyana a makka ya ce shi manzo ne sai na tuno bayanai da shi wannan malamin nasara ya mun cewa ku ai a makkan zai bayyana na ce alhamdulillahi abubuwa suna ta matsowa da ya ce daga nan kuma sai na labarin annabi ya buya mun bana jin komai akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ina kan bishiya ina aiki wa ubangidana ubangidansa sai ga dan babban ubangidana ya taho a guje yana haki yazo ya samu ubangidana yana zaune yana shan iska karkashin bishiyar da nake aiki sai yake ce masa Allah wadaran banu kila suwaye banu kila kabilun Aus da Khazraj kila kakansu ne na can sama in an taho baya baya su Aus kakansu ne na kusa kusa Aus kakansu ne su kabilar Ausun shi kakansu ne na kusa kusa kabilar Khazraj kakansu ne na kusa kusa can kuma sun hadu akan kila to shine shi wannan dan babban ubangidan Salman al-Farisi ya shigo yana haki yana cewa Allah wadaran banu kila su waye banu kila Aus da Khazraj sai ce me ya faru yace ga su can sun hadu kan wani bakurenshe wani matashin bakurenshe wai suna ta cewa wai annabi ne suna ta masa hidima suna ta neman albarka gurinsa sun taru a gurinsa Salman al-Farisi ya ce sai jikina ya fara bari saboda bayanan da wannan malamin nasara ya mun na amuriya na ji duk suna fitowa ya ce saura kaɗan su uto in faɗo daga kan bishiyan nan sai na yi maza na sauko saboda karbin fado jikina na tabari ina cewa to annabin nan dai da aka mun bayanin sa ya iso yace ina saukowa sai nake tambayan wannan dan babban ubangidan na nace me kace yace kafin in rufe baki na sai ubangida na ya kwalla mun mari har sai da na gauta a fuskata yace waye kasa da kai kuma ka je ka ci gaba da aikin ka sai yace a'a na je na bayani ne na sauko in tambaye shi in ji me yake fadi yace sai na koma na sake hawa bishiya na ci gaba da aiki dama ina dan tattara wasu abubuwa na ciye-ciye da lashe-lashe da tantatande ina dakon shigowan wannan annabi yace a ranar ku da naji wannan labarin nace to alhamdulillah ya shigo yanzu sai na je siffofin da aka bayyana mun cewa ya siffanta da su in je in tabbatar da su idanuna su gani in ji Salmanul Farisi yake fadin wannan a zuciyarsa yace nayi mazana kammala aikin ubangidana na sauko da yamma naje masauki na sai na dauko daga cikin abubuwan da na tara sai na raba biyu sai na dauko rabi sai naji an ce ai wannan annabin yana kuba bai ma shigo cikin Madina ba sai naje na same shi a kuba cikin sahabbansa wanda ya taho da su daga Makka da kuma ƴan cikin Madina da suka yi cincirundo a gurin sa Aus da Khazraj wanda ake kiran su al-Ansar yace lokacin da na isa gare shi sai nake ce masa naji labari kai mutumin kirki yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma naji labari cewa kana tare da abokanka su ma baki ne kuma mabukata ne ba ku da isasshen guzuri tare da ku to sai fito da abubuwa na ciye-ciye da tantance wanda ya dau lokaci yana tarawa da dabinai sai shimfida gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaka ce na kawo muku kun gane dabarar sa yace wannan sadaka ce na kawo muku da kai da wannan abokan naka da kuke tare da su yace sai na koma gefe da zauna ga wannan siffar da aka ce ya siffanta da ita za ta bayyana yace sai ya ji annabi ya ce wa sahabbansa kulu kuci sai kabe hannunsa shi yake ya ci annabi sai bai ci wannan abun da Salmanul Farisi ya zo da shi ba Salmanul Farisi ya ce wannan ita ce ta farko kenan ya samu siffa ta farko cikin siffofin da aka bayyana masa cewa wannan annabi ya siffanta da shi yace sai na koma masauki naje na ci gaba da hidima wa ubangidana sai zama sauran abin da na bari a gida bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Uba ya shiga garin Madina sai na dauka na je na same shi cikin Madina da na isa na je na gaishe shi sai nake ce masa ni naga kai bakkacin sadaka kuma naga kai mutumin kirki to shine nazo da wannan kyautan dan in baka sai mika annabi yana mika annabi sai ga annabi ya fara ci sai ce wannan na biyu ke kenan ya samu siffofi guda biyu da malamin Nasara ya yi masa bayani cewa annabi ya siffanta da su ya ce sai ya koma yanzu saura masa siffa ta uku dama siffofi uku siffa ta uku kuma ita ce stamp din annabta tsakanin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai to siffa ta uku kuma sai aka yi gamdakatar aka yi rasuwa a garin Madina annabi ya yi sallama wannan gawar aka dauke ta aka shiga da ita makabarta na mutan Madina wacce ake kiranta Baqi'ul Gharqat yace ni ma sai na halarci wannan jana'iza da aka je aka burne wannan mamaci nazo nayi sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai na tashi sai na kewayo ta bayan sa annabi sai ya gane me nake so sai yaye mun kafadin sa sai na yi kabbara na rungume annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah me yasa yazo ya karbi addinin musulunci gurin annabi shedar da ya samu daga malaman nasara malaman krista wanda su kuma sun karanta ne cikin littafin suna injila to anan ya kwashe kissar sa
da tarihinsa duka ya ba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Annabi ya ce masa, to yanzu yanda za a yi, ka je ka samu wannan ubangidan naka, ka nemi ya baka dama ka fanshi kanka, a yi rubutu mukataba ke, ya baka dama ka fanshi kanka. To da ya bashi dama, sai annabi ya sa sahabbansa su agaza masa wajen fansan kansa, ya samu ya fanshi kansa, sai ya zama da, ya zama yantacce. To wannan shine takaitaccen tarihin Salman al-Farisi na musulintarsa, wanda in mun kula za mu ga dalilin da ya sa ya zo har ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karɓi musulunci gurin annabi, bayani ne da shaida da ya samu daga gurin malaman nasara. To kaga kenan wannan kissa da muka karanta ta Bahirar Rahib dalili ce da ke tabbatar da cewa Yahudu da Nasara sun san annabi, sun karanta siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin littattafansu. To da yake tun a wancan zamani gabanin aiko annabi da kansu suna shaidar cewa mutanen kirkin cikinsu sun kare, sai mutanen banzan, to mutanen banzan kuma sai suka koye siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya bayyana cikin littafinsa. To ina ga sauran darussa guda uku ko hudu da suka rage da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa. Wannan kissa tana da muhimmanci sosai, shi yasa za ku tarar malamai sun yi rubuce-rubuce a kanta. Kissar tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Sham yana ɗan shekara 12. Gashi mun share kusan sati uku duka muna bayani a kanta. To amma ina ga insha Allahu mako mai zuwa za mu karkare abubuwan da muka karanta wanda suke daidai. Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bisa zunubai muka aikata da waɗanda muke aikatawa, kuma abubuwan da muke aikatawa waɗanda Allah baya so, waɗanda za su kusata Allah subhanahu wa ta'ala, mun kokarin guje musu saboda jarraba mai girman gaske na rashin hadiri zai haɗu ana ta fatan ruwa ya sauka sai ya lalace a haka. Ko shakka babu ƴan uwa wannan yana da alaka da ayyukanmu da muke aikatawa. Abu al-Faraj ibn al-Jawzi Allah masa rahama yace babu jarrabawa da ukuba da Allah yayi wa bawa face saboda sunubinsa. Ma'ana duk jarrabawar da kaga Allah ya jarrabi bawa da ita to sakamakon zunubinsa. Inji Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, sai dai in yana cikin waliyan Allah ko salihan Allah, salihan bayi na Allah, to wannan Allah zai jarrabe shi saboda ya daukaki darajarsa. Inji Abu al-Faraj ibn al-Jawzi Allah masa rahama. Saboda haka ƴan uwa babba da karami, karka karkare na zunubi komin kashinsa, ka duba girman wanda zaka saba wa da wannan zunubi. To wannan sai ya sa ka kame daga wannan aiki na sako din komin kashinsa, karka aikata shi ko kuma karkare na shi, ka duba girman wanda zaka saba wa da shi. Saboda haka in muna son falala ta Allah da rahamarsa, mu ta istighfari. Allah kuma ya yi alkawari in mun kame mun yi istighfari zai ba mu ruwa. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara, ku nemi gafarar ubangijinku. Istaghfiru rabbakum yursilis samaa, kaga zai ba mu ruwan sama mai tarin yawa. To me yasa, me muke jira ƴan uwa mu tashi tsaki ƙarshen dare, ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, mu yi sallah ko raka'a biyu ne mu roki Allah, wallahi zai ba mu ruwa. Shi ya yi alkawari, kuma Allah in ya yi alkawari baya karya alkawarinsa. Allah baya karya alkawarinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna hina yabqa thuluthul layl al-akhir, yace ubangijinmu yana saukowa kowace dare lokacin da ya zama saura daya bisa ukun dare na karshe. Yaqulu hal min mustaghfirin fa astaghfiru la, zai ce shin akwai mai neman gafara in gafarta masa. Hal min sa'ilin fa utiya, shin akwai mai roko in bashi. Hal min da'in fa astajiba la, shin akwai mai addu'a in amsa masa. Mu tashi mana mu nemi gafara, ubangiji ya dau alkawari zai gafarta mana. Mu tambaye shi ya dau alkawari zai bamu. Mu roke shi ya dau alkawari zai amsa mana. Mu tashi ƴan uwa ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, mu roki Allah subhanahu wa ta'ala, mu nemi gafarar zunubanmu mu marirece masa, wallahi zai bamu. Allah ka bamu ruwa, Allah ka gafarta mana zunubanmu, Allah kar ka kama mu da laifuffukan mu da muke aikata ko kuma laifuffukan wasu daga cikinmu. Allah ka shayar da mu daga falalanka, Allah ka shayar da mu daga falalanka. Allah kai mai karban tuban bayi ne, Allah ka karbi tubanmu. Allah kai mai gafara wa bayi ne, Allah ka gafarta mana. Ya Ubangiji, in ka kame ruwanka ba wanda zai bamu. Ya Ubangiji, ka bamu, ka tausaya mana, ka ji kanmu, ka rahamshe mu. Ana fita salatul istisqa, kuma galibi mutane ba ma fita, ba ma fita, mu matsa muna fita, ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. In an samu kai a cikin irin wannan yanayi, sai a fita wajen gari a je a yi sallah nafila, a roki Allah subhanahu wa ta'ala, a nuna buƙatuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Allah kuma zai dube mu da rahamarsa. Allah ka ba mu ruwa, Allah ka shayar da mu daga falalanka. Allahumma sayyiban nafi'an, اللهم سق يا رحمتك لا سق يا عذاب ولا بلاء ولا هدم. اللهم سق يا رحمتك لا سق يا عذاب ولا بلاء ولا هدم. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نتوصل إليك بدراستنا هذه أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.